Washington, D.C. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington D.C. Akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma tashoshin mu na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Hadiza Chari.
To jama'a, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau ma 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yadda ake cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe, musamman yara.
Cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu.
Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Agadez da ke Jamhuriyar Nijar, ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud da bakin da ya gayyato mana.
Sannan a hankali, matsalar faɗi na ci gaba da yawaita a Nijar, inda kusan a kowane lokaci akan bankaɗo mutanen da ke yi wa yara ƙanana waɗanda suka haɗa maza da mata faɗi. Wannan wata uwa ce da aka yi wa yariyarta 'yar shekaru uku faɗi, ta bayyana yadda al'amari ya faru.
Ni na gani da idona, saboda ni na aike ta ta dudo kashin ƙananta, kuma karen kamar cikin gidanmu ne, makwabtanmu ne kusa da mu, duk akwai mutane a gurin. Na leƙa in je in gani ta jima ba ta dawo ba, na ɗauka wasa take yi. Ina zuwa na isko shi bisan ta yi zabura ya tara. Da ya tara ta warto rigar shi da ya shimfiɗa ya aza ta bisan, na biyo shi ina kiran jama'a su taimaka min ga wanda ya fito, nike ta gudu da ni da shi. Da na zane na fille ya jeho ni da takalmi. Shi na sunku ya ɗaukan zane ya tsaya ya kalle ni, na kalle shi na baro shi, na tabbata lalle na ga fuskar shi, saboda ko inda in na ganin shi na ce wanda shi ne. Tun da dai da ya tsaye na kalle shi ya kalle ni, sannan muke ta gudu da ni da shi. Sai da na wanke mata majini kana na ɗauko ta na fito da ita. Na zo nan da ita aka mini magani, suka na ce musu zan tafi komisariya, suka ce to bari su hara mata magani kafin in tafi gurin iko. Suka mata magani na tafi komisariya, daga tun da dai tana mini kuka haka guri yana mata ciwo, in na sa ta ruwa ko wanka ko ta yi fitsari tana kuka, ko yanzu in ta yi fitsari ko kashi na sa mata ruwa na wanke mata tana kuka zani kake.
Ita ma malama Rabi, wacce aka yi wa yariyar ta 'yar shekaru 5 faɗi, ta bayyana halin da yariyar take ciki.
Ta zagaya tare da yara tana kofar gida, sai kiranta ta fita a guje, ta fita ta tafi gurin shi. Anan nan layin da ta fita nan cikin layin mu ne, gani akwai wani kangon gida nan ya sa ta. Za ta yi kuka, yace mata kar ta yi kuka, in ta yi kuka yana yanki mata baki. Ta tafi wuri na, da ta taho ba ta yi kuka ba, sai da ta shigo nan gida. Da muka kalle ta a yanayin da muka ganta, da kayanta a hannunta haka, da rigarta rauni da hijabi da mun nasa mata da sahi, da rab ɗinta da hijabinta a hannu, da wandanta dan silba a hannu guda, gaba ɗaya jikinta ya yi fari fat, ya sa ta cikin laka. Ta baya ne ma ya taba ta, ya taba ta ta baya.
Al'amarin fa'idi a jihar Agadez na neman ya zama ruwan dare, inda har a makarantun boko akan samu masu yi wa ɗalibai fa'i. Malama Hafsatu ta bayyana yadda ta iske wani mutum yana yi wa ɗalibi da ke aji huɗu a makaranta fa'i.
Fitsari ya matse ni na kewaya in ta hidushi, na zamna daga bayan bango nake yin fitsari, kawai nake jin ƙara ana kiran dan Allah ka bar ni, dan Allah ka bar ni. Sai na leƙa cikin dushi, leƙa gara nake cikin dushi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, abin da na gani da na fito ma na yi magana, kawai sai tsaye ya bige ni shi yaron wancan ya tsere. Sai na ce wancan kai taso, zai sa wannan shin ka sa wanzu zo mu tai shira ce mu tai wurin da sai ce bani in sa wannan na dan ja wannan shin ka zo nan wurin director, kin ce da kin ji abin da ke faruwa, yace shi kora shi da bulala, yace shin bai fudda wannan shi ba kaza kaza dai zai bashi kashi. Ya gudu ma abin da dai aka bibige shi yara, tun da ya bige shi da bulala, nan sai likita aka tura mu hospital, mu ka zo nan komisariya yanzu dai yanzu muka taho shi yaran sai ya tahira an mishi examen dai yana ya kai shekara 10 ne
fa eh dai yanzu babbar matsala ce lamarin da yake cima iyaye tuwa a ƙwariya
iko da duk mataki kenan wanda ya aikata abin nan in an kyale shi zai ƙara aikata saboda yau in ba a hukunta shi ba kenan gobe ma ba wa dariya wani zai wata zai ma to mu shi ne muke so a kawo karshen abu iko da duk matakin irin wa'annan abubuwa su bar faruwa
gaskiya abin yana bada tsoro kuma akwai tausayi yanzu mai aikwa bisa ɗiyan su gaskiya sai sa ido
ko kan mu ga uwaye runka freman kulawa da wannan haraka
yanzu har mun kai man tsoro ya kama mu bu mu yarda da kowa ba duk in an ce maka kana da kiyama ta ko yana miki dan karami baka yarda da kowa ba har ya kai ma kai ko cikin gidan kuma in dai kana ganin yariya ka tana kusan yana miki baka yarda da shi
ƙungiyoyin mata dai na aza alhakin habakar matsalar akan rashin doka mai karfi da hukunta waɗanda ke aikata laifin in ji Azzara Alitan shugaban kungiyar mata a Gadas
abu ne da kike baka sai da zaka fadi gare shi dan dai wannan ya bunkasa ne sosai ma yanzu a cikin garin Gadas diba wajen mace yarinya 10 abu wannan abin yayi yawa kenan yanzu gargarin da muke mu dai da sunan mu na uwayen yara kakanni da muna gargari ga uwaye da ya da mutane uwaye dai su doki matakai wanda shike kamar aikin yarinya haka bai kamata ba a ce a aike ta yanzu a doki mataki wanda shike asal lokacin da ake aikin ta kuma an so ne samu ka a aike ta ita kadai shi dai mu dai ta kungiyar mu haka nan ne dai yanzu muke kwatanta mutane to akwai kira da zamu yi na wajen gwamnati ita ma wa'annan mutane wa'anda an ka samu an kai sa an ka sa hannu bisan su a doka ta bige su da kyau inda wani in zai gani shi ma sai ya ji tsoro wa'anda kuma ba a samu ba su ma a neme su abu dai an kyata a gani wanga abu daga ina ne shi dai ya kamata gwamnati ta sa hannu sosai game da wannan haraka ayi protection ɗin mutane a samu a kare su a kare haƙin mata haƙin diya mata
matsalar fa'i da cin zarafin mata na ci gaba da karuwa a jihar Gadas inda ma'aikatar da ke kare kananan yara ta bayyana cewa daga farkon watan Oktoba zuwa karshen sa an samu rahotannin fa'i akalla 42 da aka yi wa yara kanana a cikin jihar Gadas to sai dai ma'aikatar ta ce tana kulawa da lafiyar yaran da aka yi wa fa'i domin kare su daga kamuwa da wasu cututtuka Suleiman Isaka jami'i a ma'aikatar da ke kula da kare kananan yara a Gadas
ba abu bane sabo fa wanda ake gani cikin jihar Gadas abu ne wanda dama da kun shi abu ne kuma kamar al'amari dine in ya faru da wuya ake bayyana shi kuma da wuya yake kaiwa har ai party plan kun seriya da gendarmerie abokan aikin mu ne surtout brigade kin su mai kula da mata da yara din fuwake da kwai irin wannan al'amarin ya wakana suna kiran mu su suna aikin su na su bincike su gani yaya aka yi abun kuma wanda yi abun in ma an ha abide saboda ka ha a kama shi ko suna aikin su wannan nasu mu ma muna aikin mu na protection
to menene matakin farko a matsayin agajin gaggawa ga yaran da aka samu aka yi wa fa'i
in kakin suka zo gare mu da kwai abin da muke cewa dabor prison and charge medical urgence dokan nauyin wanda abin ya sama na gaggawa bisa kan kiwon lafiya shi bisa kan binciken lafiya shi baske irin wannan abin suka faru wataran wanda suke yin shi suna sama wanda aka makin tututtuka iri-iri to da kwai abin wannan shine aiki na farin wanda muke yi makai yaro likita adiba a gani yaya aka yi in yi so in duk kuma a bashi duka abin da ya kamata a bashi commission medico wannan abu shine na farin da muke yi bancin shi kuma abu ne in aka yi shi kamar yana tada hankalin yaro sosai ka gane ko don ka shi ma da kwai abin da muke ce ma appui psychologique muna da abokan aiki mata da maza psychologue wanda suke tattaunawa da yaran da yaro ko kuma da yarinya ko kuma da diddi wanda abin da ya samu don suna tattaunawa da su don abin nan da suka yi fever abin nan da suka ya same su kamar su taimaka musu sannu abin nan kamar kai ya zama musu wata matsala a gaba to wannan shine muke cewa appui psychosocial shi kuma yana shafar duk familyin yaro basaka wannan abin in ya faru ba wai wata ran yaron kawai ba yake damuwa har familyin shi ko kuma environment kin shi to duka wannan na bisa nauyin mu yake mu service de protection mu bi sau da kafa dabuwar bisa kan cewa ke yaran nan ya samu su wannan likita ingantacce kuma da familyin shi ma an musu dai kamar CV da accompaniment kin da ya kamata a musu don wannan problem kin dai ai a tuniye kin abin ga kin problem kin
to kamar anan ma'aikatar wani matakai kuke dauka idan irin hakan ya faru
matakan shine mu san da cewa ke kamar duka wanga procedure kin an yi su an tayi an kai mutun likita kuma an tahi an gaya ma iko wane ne iko gendarmerie ko kuma me ake kima shi ko kuma police suna da brigade kinsa ta minor abun in ya kai an samu authority abun a lokacin nan su suka yi da aikin su su transfer kin shi au niveau du abun ga parquet au tribunal eh dan amma shi hukuncin abun da ya bisa kan abun da yayi bisa kan aikin mu dai mu yanda muka wadi shine kamar dokan nauyin yaran da abin da ya samu bisa kan fannin likita bisa kan fannin accompagnement psychologique eh wannan shine vraiment aikin mu anan ma'aikatan mu ta kula mai kula da kare haƙin yara
a ga da tsirin wannan abubuwan a sun sha faruwa kuma ana boyewa
irin wanga al'amarin sabarai wataran cikin fami ne yake faruwa kuma in ya faru kamar ba a so a bayyana shi basu ya zama kamar insult da abun kumya ka gane ko ba a so a bayyana shi to kuma rashin bayyana shi kinnan shi zai sa wanda yayi gobe ya saki basu ya ga yayi shi yau ba hukunta shi ba ba mai komai ba kenan gobe ma yana tsaye na iya sakewa rashin bayyana shi yana kawo illa sosai ga yaran kansu menene yana kawo illa basu abu ne tanku yaro bai samu ba accompagnement kin da yake so abun gaban zai damu shi in yi dame shi gaban nan yana kai shi wata ran haga hauka to shine yasa muke cewa irin wannan abun kamar mutane su bar shiru da su wata ran sai bare yanda muka faɗi kamar cikin fami ne sai ai shiru me for example cikin unguwa in ma wasu sun ji su da kansu ba wani abu ne ba ba a cewa in kuka ce kuka faɗi komisariya ko gendarmerie ba a cewa wani ne zai faɗi a'a me almost dai za a san da cewa ke yaran nan duk abin da ya shafi hakkin shi an mishi garantirkin su basu yaro ne wanda aka ci zarafin shi kuma cin zarafi vraiment abu ne babba wanda ma'aikanta suna diba shi kuma ana hukunci sosai bisa kan shi surtout cin zarafi bisa kan yara jawo hankalin da muke so mu ma uwaye dabor uwaye su kula ba ma wai bisa kan yara ban mata kawai bisa har bisa kan yara maza irin wanga abun hwaɗi yana samun su to uwaye da Allah su kula da yaransu ina suke tafiya ina suke in sun hita ina za su tafiya tare da wasu kita duka irin abubuwa ina su in suna uwaye suna kula da irin wannan abu to abin zai dan rage ƙarfi kuma community menene community yau yaro na kowa ne in irin wanga abin ya samu yaro ko uwayen sun shiru kai makwabci ka san da wannan abun kana iya for example ka je ka hodi ka je wurin maikwanta ka hodi ba wanda zai cewa kai ne ka zo ka hodi mu ba dan saboda kumba muke ja hankalin mutane basu kona ba dan mu san da cewa ke lalle duk abin da ya shafi dokan nauyin yaron nan an yi shi eh paske in ba a yi shi ba yanda na hodi yaron nan zai shiga cikin wani al'amari wanda ba a so ya shiga cikin shi can gaba kuwa to shi yasa muke so mutane ko ba ku tai komisariya ba in dai an ji irin wannan abubuwan kuna iya zuwa a sirrance cikin ma'aikatan mu ku zo ku ga mu a lokacin nan zamu ga mu abokan aikin mu police ko gendarmerie in ya so su tai su yi bincike har in Allah ya sa dai an samu otorikin irin wannan abubuwa a samu a hukunta su don kar gobe su sake bisa kan wasu yara.
Saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin ci gaban tattaunawar.
Su wane ne aka fi samu da irin wannan laifin? Lattija ne ko hadda matasa ciki?
Babu inda ba a samu su. Wata ran yaran ne za su ma yaran wasu lattijawa ne.
Yanzu kamar adadin waɗanda aka samu a yi wa fa'i ko kuma aka yi yunƙuri su fa'i za su kai kamar nawa a gadis?
A yanzu ga wannan wata karshen ga wata abinda muka samu muka a registry mun samu ka 42 na abuse sexual or aggression sexual bisa kan yara ne yelimnacin zarafin yara wanda dai kasa da shekara 18 abinda muka samu yaro 42 kan maza kan mata fa
to ko me ake nufi da fa'i da ma irin dokokin da kasan Niger ta tana darma waɗanda aka samu da laifin aikata fa'an hamma ya hayya masanin dokoki a kotun daukaka ƙara ta jaharatawa
daga cikin laihuka waɗanda aka tana da ake cewa infection control measures kamar laihuka da suka shahi al'adudinmu waɗanda suka shahi kamar abinda ake cewa determinant de mineur attenta a la pudeur donc laihuka ne waɗanda ke da nasaba daga cuɗanya maza da mata wani lokaci cikin ana so wani lokaci kuma ba cikin ana so ba to shi hwaɗe lalle laihi ne cikin mayamai laihuka wanda ake ce ma crime wanda code penal kenan sashin laihuka kundin wanda ke tana da laihuka na ƙasa da muke ce ma code penal da ya tsara ya tsaida a cikin ayoyin lokaci na 283 da 284.
Boshin a shara'ance me ake nufi da fadi?
Abin da ake nufi da wade, lalle duk abin da ya zan na cuɗanya ne tsakanin mace da namiji ko namiji da namiji, kamar an ke saduwa cuɗanya kenan. Idan ya kasance an yi shi ko ta wace hanya, ya kasance kuma an yi shi da ƙarfin tsiya, kana an yi wanda violence ƙarfi ko an tilasta shi ne contract, kamar an tilasta mutum ka nemi mutum ne da ƙarfi a tare da ya so ba da amince shi ba, ko kuma an ɗauke makami an yi wanda shi dan a sa dole mutum ya yi amfani da mutum ko ya sadu da mutum, ko kuma an ƙwari mutum yana cikin wani hali ko kwana ko dai yana cikin wani hali wanda kawai an zo mishi yadda ba yadda zai ya kare kanshi. Ta doka ta ce shi ne ake ce ma kwaɗe.
Su wane ne suka fi aikata wannan mummunar tabi'a?
To kwaɗen nan lalle ana iya yin shi namiji na iya yi ma mace, shi mace ma tana iya yi ma namiji. Ana iya yin shi saman yaro ƙarami, ana iya yin shi saman babba, ana iya yin shi saman yarinya ƙarama, ana iya yin shi saman tsohon mace. Idan ya kasance lalle wannan abubuwan an yi su, to duka wannan shi ne aka ce laifi ne na kwaɗe.
To idan wannan laifi ya abku, me doka ta ce?
Idan wannan laifi ya abku, ita doka ta 284 na shi kundin laihuka da muke cewa court penal ya ce, to wanda duk aka samu da wannan laifi na kwaɗe ana kama shi kason shekara 10 zuwa shekara 20. Kina a takaice nan, idan ya kasance an yi kwaɗen bisan mutum babba, babban mutum, to sashi na biyu na shi wannan aya ta 284 ta ce, to lokacin da aka yi wannan kwaɗen, idan ya kasance an yi shi saman yaro wanda shekarun shi ba su kai shekara 13 ba, shi ne minor de monde 13 ans, in ya zama mace ta ko namiji, idan an yi wannan kwaɗen saman wanda bai kai shekara 13 ba, lalle doka ta ce a kama mutum hukuncin kaso da shi daga shekara 15 zuwa shekara 30. Doka a takaice lalle kun gani kwaɗe lalle babban laifi ne wanda doka ta yi tanadin mugun hukunci a kai ne.
A nasu ɓangare malumma daga addinai daban-daban a Nijar sun nuna takaicinsu dangane da yadda wannan matsala take ƙara kamari, tare da kuma bayyana ra'ayoyinsu kan dalilan gurɓacewar al'umma da kuma irin matakan da addinai suka tanada domin tunkarar irin wannan matsalar. Idan tabbayyana a cikin al'umma, Sheikh Abbas Yahiya, Sheikh Malami a Agadez.
In an ce faɗe cikin musulunci, abinda ake nufi da shi abu ɗaya ne faɗe, abinda aka sani shine namiji ya tilasta mace bisa ga yin zina, abinda ake ce mafaɗi a cikin musulunci kenan. Amma yanzu yana da fassarori da yawa, tunda akan haɗa har namiji ya nemi namiji wanda bai kai ba, saboda su nasaru sun ce faɗe su abinda suke nufi da shi a yi zina, ko kuma a yi me ake cewa maɗigo, ko kuma a yi luwaɗi da mutumin da shekarun shi a wajensu ba su kai a yi haka nan da shi ba. To mu wannan wajen mu shi ma kuskure ne, ba shi ba ne ake ce mafaɗe. Mace komi girmanta, komi shekarunta, mutum ya mata wayo ya istidrashinta, ya ba ta me ake cewa ya firgita ta har ya kai ga inda za a yi zina da ita, to wannan addinance shi ake ce mafaɗe. To saboda shi ita zinata da kanta wadda ake yi cikin so da yarda ma, ka gane ko? Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta, ya ce wala taqrabu zina, ko law kana fahishatan wa sa'a sabila, ya ce ka kusaci zina saboda alfahsha ce kuma mummuna hayya ce. Wannan ta so da yarda ma bale wadda za a cilasta ma mutum a yi mishi ita ta wata hanya wadda yake ba ta son shi ba, musamman yaro ƙarami ko yariya ƙarama. Wannan ɗaya kenan. Na biyu kuma, addinin musulunci ya tanadi hukumci ga wanda yake aikata irin wannan. In mutum ya saci yariyan mutane ya mata faɗe, to addinin musulunci ya ce a yi mishi hukumci irin hukumci na mutum wanda ya yi zina. In ya zama na mai arme ne kenan a jefe shi, in ba mai arme ba ne a yi mishi bulalle, an gane ko? To sannan ita macen in cilasta ta aka yi, a cikin addinin musulunci babu wani hukunci da zai hawa kanta, amma akwai ma wani abu da za a bata kambacin an cilasta ta an yi masa faɗe ba tare da santa ba. Saboda haka Imamu Malik da Imamu Al-Lays ibn Sa'ad da Imamu Shafi'i sun ce in mace ce ya washe daga hukuma ta samu mata sadakin mace mai kama da ita, wato wajen mutumin wanda ya mata faɗi, a kama shi a kamo sadaki na mace irinta a wajen shi. To wannan shi ne aka sani da faɗi. Amma yanzu wanda ake yi ya zan wani abu da ake ce ma hiraba. Hiraba kamar wani abu ne mai kama da fashi da makami, saboda wani lokaci doke mutun za a tayar shi wani wuri a boye shi ba a da labari, kuma a rinka nuna mishi abubuwa na ban tsoro ko makami ko wuka ko wani abu. To wannan masu yin wannan in ta irin wannan hanya ce suke yi, to su ko ba su yi zina ba bale in sun yi ta, wannan in an kama su, su ana musu hukumcin dan fashi da makami ne. Ka gane ko? Hukumcin dan fashi da makami, a kashe su ko kuma a rataye su ko a tsire su daidai gurgudan jarimar da suka aikata. Wannan kenan. Sannan abu na gaba, ita hukuma kullum ita ce Allah yake azama yaunin kare lahiya da mutunci na mutananta. Saboda haka ya wajaba idan hukuma ya bude, bai kamata a ce abinda da ba a sani ba cikin irin waɗannan yankuna namu, har a ce yau a cikin wata guda a iya aikata irin shi har so 40. Kaga wannan hakika mu wajen mu sakaki na magabata yayi yawa. Kuma abinda ke kawo haka shine rashin zartar da hukumci mai tsanani game da mutanen da ake samu sun aikata wannan abu. Kasan shi da Adam, Allah shi ya shefi kowa sani shi. In ba da ganin rada kamar firgitarwa, to bai barin aikata abubuwa wanda yake na banda. An gane, saboda haka ya kamata idan an kama mutum wanda ya aikata irin wannan aiki, to a maida shi ibratan lil mu'tabirin, ya zan wa'azuma ga saura waɗanda ba su riga suka yi. In shawa ce tamma dan Adam yawa, har ya haukace bai san me zai, yana neman yara ƙanana maza da mata, to ai akwai mata ga sunan kamar yadda Allah ya ce cikin Alkur'ani, ya ce ma mutanen Annabi Lut, ya ce ha'ula ibanati hunna atharu lakum, ga mata nan su ne mafi tsarkaka da mutum ya rinka aikata wannan abubuwa na banna.
Majalla, kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku, ga wakiliyarmu na sashen Hausa daga jihar Kaduna, wato Binta Ibrahim da Bakwa, da ta gayyato mana a shirinmu na ƙwallama.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauranmu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud, wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zauri namu irin na zamani. Yau muna tare da ke za ki mana a kin ce wani abin shan ne shi ma aka samawa mai sauraro. Me za mu yi yau?
To mai sauraro, assalamu alaikum. Yau za mu yi fruit and yogurt ne. Fruit and yogurt kuma uwar gida tana buƙatan ɗan kwananta mai ɗan faɗi da za ta yanyanka a ciki. Sai kuma uwar gida tana buƙatan kayan itace. Har wayo kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokaci.
Wato wanda yake a lokacin ake yayin su.
Ake yayin su don
babban akwai yayin su. Lokacin mangwaro ne da lemu.
Yawa wani lokacin wani abun babu.
Eh, ko babu gwanda wani lokaci za ka ga ya gane.
Shi kan ma shi ya fi wahalan samu. Eh, muna da dan matsalan shi a arewa. Don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai. Kamar kin ga su gwanda, inibi, abarba, ayaba, lemu, tufa,
ayaba,
akwai pear, wannan mai kama da gwaiba,
wannan avocado din nan da ake cin
shi a turai, abin da shi to shi wannan yana kama da gwaiba ne,
to
wanda in kika yi
kula da lakin ji
shi yana da dan tsauta da sama haka ta kasa kaman gwaiba yana nan yake da shi, to shi ga shi ma duk in yana
akwai shi
a lokacin sai uwar gida ta nema, sai ta nace mata duka kowanne zaka nema ka yanyanka shi kamar gidan suka
to
duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa
to
shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka fara
ya zama fari ne zalla
fari zalla to idan uwar gida ta gama yanka sai ta zuba a cikin roban nan da nace miki uwar gida za ta nema sai ta zuba idan ta zuba sai ta dauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki
sai ta tsiyaye
yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan
da aka hada shi wannan
itatuwa da tayin kwano banan roban ta kuma acrylic wanda yawwa a turance yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din to tunda ana iya da shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt dinki sai uwar gida ta juye yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sashi a fridge ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta mika a sha kowa ta zuzzuba mishi a dan kananan
har an gama
ai a
kananan kuma kina ga yatar ga yawar kana kallo amma ba kana so zaka sha shi ba kayan marmari kana kallo su ka zalla zalli kuma an yanka shi iyayen da zai shiga baki babu wani matsala sannan kuma za a tattaru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci ina da rana ko da dare bai da wani lokaci ko
da wannan
kuma ga karin lafiya da gani za a yi samu abun amfani a jiki jaji mun gode
kuma yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku lamba da za ku kira ita ce alama tarawa 1-202-205-2655 kama kira daga Bauchi da wa muke magana daga Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kasin Madaki a jihar Bauchi
to Ayuba menene naka ra'ayin
to wallahi kadai kan mummuna abu ne kuma muna kira ma gwamnatin kasa da na jiha da na karamar hukuma a dauki mataki mai karfin gaske a hukunta duk masu yi yin hakan ba daidai bane yana faɗa tarbiyyar al'umma ta ko ta ina muna kira har da kungiyoyi da kamfanoni da kowa don Allah su taimaka su shigo a magance wannan abu saboda mummunan al'amari ne na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin Madaki a jihar Bauchi
to mun gode Ayuba jama'a lambar da za ku kira ita ce alama tarawa 1-202-205-2655 mun samu kira kuma daga Kaduna da wa muke magana daga Kaduna
Kuna da Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya
to malam Musa Garo menene naka ra'ayin
to da ra'ayi dai akan maganar ta kai gaskiya ba karamin matsala bane ya kamata a ce gaskiya gwamnatin tarayya a ta sa hannu da gare da ita kanta wannan maganar ta idin nan saboda abin shek amma ma ya tafi da kuma daga baya ta kana ganin abu ya kara dawowa wani irin wannan abubuwan rashin hukunci ne
haka ne
ana yin hukunci yanda ya kamata to da irin haka mutum ba zai iya kasancewa ba dan haka an kawo mutum an tabbatar da cewa yayi ta ɗaya din nan amma da nufin a ce an tabbatar da an hukunta shi sai kiga abin ya tafi labari ana ta magana wai zargi ake ko kuma ana wasu abubuwa da sauransu to duk
to mun gode da naka ra'ayin yanzu kuma mun samu kira daga Bauchi da wa muke magana daga Bauchi
Ayuba Garba daga karamar hukumar Ganjuwa
to malam Ayuba menene naka ra'ayin
to gaskiya lalle matakin nan yana da kyau a dauke su masu tsauri kuma a hukunta mutum a bayanan jama'a a tabbatar kotu ta yanke masa hukunci daidai bisa laifin da kuma hukunci mai tsanani nagode mai magana Ayuba Garba Imam daga unguwar Yaya Gitafin Madaki a jihar Bauchi
to mun gode masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa Julia Discretion tare da abokin aiki na da tsiya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa huta lafiya ma assalamu